This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Yanzu haka ma sashin Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 16 da mita 25 da mita 60. A jamhuriyar Niger sashin Hausa yana nan a gidajen rediyon amfani ko far'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya akan internet a dandalin voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da hantsin wannan lokaci sunana Bello Garanci har yanzu ina tare da Usman Ahmad Kabara muna fata kuna lafiya waya jama'a suke ji ne game da yawan tafiye-tafiyen gwamnoni na Najeriya zuwa Abuja
kamar suna mai da mu tsarin da ake cewa unitarism a turanci wato tsari irin wanda ingila take
kuma babban ma inda illar take bata lokaci da suke domin inda yana jahar shi
zamu binciko na lamari dan anjima kadan kuma akwai ra'ayin da kuke aiko mana ta wayar tarho amma bari fara da cikakkun labaran duniya.
To tare da sallama Usman Kabara ne dauke da labaran. A wani bomb din da aka dasa a mota ya kashe wani babban mai gabatar da kara a Masar a jiya Litinin a hanyarsa ta zuwa birnin Alkahira don yin aiki. Hisham Barakat shine jami'in gwamnatin mafi girma matsayin da aka kashe a ta'addanci wanda kuma bayan hambarar da gwamnatin musulunci shekaru 2 da suka wuce hakan ta faru. Barakat dai shine ya gabatar da kararrakin da suka kalubalanci ƴan kungiyar Muslim Brotherhood da wasu masu tsauraran ra'ayin addinin Islam. Ciki har da hambararren shugaban kasar Muhammad Morsi a shekarar 2013. Bam din da ya tashi da shi ne a lokacin da yake barin gida a gundumar Leonopolis wanda ke gabashin Alkahira. Jami'ai sun ce akalla mutane 7 sun jikkata a harin ciki har da masu tsaron lafiyar shi Hisham din. Wasu kungiya da basu yi kaurin suna ba Giza Popular Resistance sun ce su ne da alhakin wannan hari ta hanyar yayata hotunan wajen da abin ya faru a shafinsu na Facebook. Shugaban kasar Misra Adel Fattah El-Sisi ya ce yayi tur da wannan al'amari sannan kuma ya dage shagulgulan da za a yi ranar Talata na tunawa da shekaru 2 da zanga-zangar da aka yi a fadin Masar.
Kasar Burundi ta yi zaben ƴan majalisar tarayya a jiya Litinin. Duk da karocewar zaben da jami'an adawa suka yi da kuma kiraye-kirayen majalisar ɗinkin duniya da kungiyar kasashen Afirka game da ayi tsaftataccen zabe. Mazauna birnin sun ce sun ji ƙarar harbe-harbe da kuma akalla ƙarar fashewar gwarneti guda ɗaya a cikin babban birnin kasar wato Bujumbura. Jami'an zabe sun ce an yi zaben lami lafiya sai dai neman labarai sun rawaito cewa akwai karancin masu kada kuri'u a rumfunan zabe. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya nuna damuwarsa matuƙa game da zaben shugabannin Afirka a wannan yanki hatta masu sa ido daga kasashen Afirka ba su halarci wajen zabukan da aka yi ba wanda shugaban kungiyar Afirka Nkosazana Dlamini Zuma ta ce wannan abin damuwa ne fa game da matsayin siyasa a tsaron kasar ta Burundi. Zuma kuma ta yi kira da a dage wannan zabe na shugaban kasar da za a yi a ranar 15 ga watan Yuli mai zuwa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Toner ya bayyana rashin jin daɗin su ga zaben da suka ce ba alamar da ta ba da alamar cewa za a yi zabe na gaskiya. Yunkurin Pierre Nkurunziza na tsayawa takara karo na uku a sabanin kundin tsarin mulkin kasar ya zo ya kusa haifar masa da juyin mulki a watan da ya gabata. Kotun kasar Burundi ta halarta masa tsayawa a matsayin wanda majalisar kasar ta tsayar a karon farko ba masu zabe ne suka zabe shi ba a shekarar 2005 da ta shuɗe.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister kasar Girka Alexis Tsipras ya ce zai karbi sakamakon zaben raba gardama da ƴan kasar za su yi a da hannu bibiyu in suka zabi marawa shirin tsuke bakin aljihun da ke magana baya. Sai dai Tsipras ya ce ba gwamnatinsa ce za ta aiwatar da garan bawul din ba kuma su ne za su yi ba kamar yadda ake bukata daga kasashen Turai cewa Athens ta yi a matsayin musayar biliyoyin dalolin fansa ga bashin da ya mata katutu. Prime Minister ya bayyana haka ne ta kafafen talabijin din kasar bayan ma zanga-zangar adawa da shirin tsuke bakin aljihun kasar sun yi bore inda kuma hakan ya biyo bayan cewa shin za su iya biyan bashin da ake binsu na dala 1,800 da bankin bada malamini na duniya ya basu. kasa sun yi taro a kan wannan al'amari sannan kuma sun kasa cimma wa'adin biyan bashin na fitar da girka daga cikin rukunin kasashen Turai wanda hakan yana iya jamata wanda kuma a jiya Litinin kasuwar duniya ta girgiza musamman da aka kukkulle bankuna da kasuwannin hannayen jari ta kasar girka wanda hakan za a yi shi har tsawon kwanaki 6 har sai an shawo kan matsalar zaben rafi gardama
jama'a karshe jiya Litinin Sojojin ruwan Isra'ila sun kama na jirgin ruwa dake dauke da masu fafutukar kasashen waje dake kokarin ratsawa ta shingen sojojin ruwa dake zirin Gaza. Sojojin sun ce sun ta sakiyar jirgin ruwan zuwa tashar jirgin ruwa na Ashdod, sannan fasinjojin sa za a danka su ga jami'an shige da fice domin mai da su inda suka fito, ba da wani rahoto akan an yi wani tashin hankali a lokacin da wannan abu ya faru. Su dai masu fafutukar sun ce jirgin na ɗaya daga cikin jiragen da aka sa suna kalubalantar santarin da sojojin ruwan Isra'ila suke yi. Sun kuma ce jirgin na ɗauke ne da wani ɗan majalisar kuma Isra'ila Larabawa ne tare da tsohon shugaban ƙasar Tunisia Mansef Marzuki. Sun ƙara da cewa jirgin nasu na ɗauke da akwatin magunguna da kuma na'urar ba da wuta daga hasken rana domin magance matsalar ƙarancin wuta a zirin na Gaza. Isra'ila dai ta kange zirin Gaza ne tun bayan da mayakan Hamas suka dare kadagar mulki a shekara ta 2007 wanda Isra'ila ta ce ta yi hakan ne domin hana 'yan ta'adda na fasakauri na zuwa shiga da makamai zuwa zirin Gaza ta cikin ruwa kenan. A shekara 2010 dai Isra'ila ta taba ratattaka wani jirgi da ya ɗebo 'yan fafutukar Turkiya dake kokarin isa zirin Gaza har suka kashe mutane guda 9 daga cikin su. Duniya ta Allah wadai da wannan abu game da cewa ya tarwatsa alakar su da Turkiya. Baki da labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Madala, a kasashen da suka ci gaba, da wuya a ji cewa gwamnan jiha ya tafi babban birnin ƙasa domin ganawa da shugaban ƙasa, musamman ma saboda na'urorin zamani da suka sauƙaƙa hanyoyin ganawa. Ina amfani ko rashin amfanin yawan tafiye-tafiye da gwamnoni suke yi zuwa Abuja a Najeriya? Wakilin Murya Amurka Baraka Bashir ta bincika wannan lamari. Jama'a, ga Baraka.
Kasar Najeriya na gudanar da mulkin demokuraɗiyya a tafarkin federaliyya wanda ya baiwa jihohi 'yancin cin gashin kai matuƙa, inda abin da ke haɗa jihohi da gwamnatin tarayya ƙalilan ne. Ko da yake zuwa Abuja domin taba alli da shugaban ƙasa ya zama tamkar kwalliya ga gwamnoni a Najeriya, masana na bayyana haka tamkar tafiya a tsarin mulkin soja. Koya al'umma ke kallon wannan al'amari, Comrade Kabiru Sa'idu Dakata ya ce mafi yawan tafiyar waɗannan gwamnoni ba shi da alaƙa da aikin jiha, face alaƙar su ta siyasa.
Ba adalci bane ga talakawan da suka zaɓe su, kuma babban ma inda illar take. Ɓata lokaci da suke domin inda yana jihar shi zai yi ayyukan da za su taimaka wa jihar. Abin da ake ɓata na biyu shi ne dukiyar al'umma. Kuma ce kusan duka jihohin Najeriya suna da gidajensu mallakar jihar su a Abuja. Gwamna ya je Abuja da shi da tawagarsa amma katsince su a hotel.
Ahmad Arwa, wani jigo a jam'iyyar PDP, ya bayyana haka a matsayin rashin madafa da gwamnonin Najeriya ke fama da shi.
Gwamnonin su yi ta koke-koke suna cewa ai an ban musu gwamnati ba komi, kuma su sun kasa zama masu zauna su duba menene abin da ya kamata su kirkiro a jihohinsu da za su samu ci gaba ko su samu kuɗaɗen da za su yi wa talakawan da suka zaɓe su aiki. Gama gwamnatin ma kaga ba wani abin da wani gwamna ya yi. Ɗebi motoci guda 14 an zuba musu mai, an zuba waye, amma duk daga ƙarshe fa sai su zo suna cewa a rage kuɗin ma'aikaci, a kori ma'aikaci, gwamnati babu a ciki. Amma waɗancan kuɗaɗen da ake kashe wa motoci da services su ba matsala bane, dan gwamna kawai fashion a ce gwamna ne.
Shi ma takwararsa na jam'iyya mai ci, wato jam'iyyar APC, injiniya Bashir Yahaya Karaye, cewa ya wata kila gwamnatin da ya gabata ne suka saba waɗannan gwamnoni da zuwa taba alli, amma hakan ba daidai ne ba.
Tsarin mulki ya tsara komai yanda za a tafiyar da aiki. Ya ce gwamna ya yi aiki da 'yan majalisar jiha, gwamna ya naɗa kwamishinoni. Kowace ma'aikata akwai kwamishina. So kin ga zuwa Abuja wani abu ne kawai da yake kaiwa fahimtar juna, ya ba ma demokuraɗiyya ba, tsarin aiki ma bai dace ba.
Koya masana ke kallon wannan salo na tafiye-tafiyen gwamnoni a Abuja ta Ba'ali, wani masanin ilimin demokradiya Dr. Sa'id Ahmad Dukawa ya ce alamun rauni ne yin haka.
Bini-bini za su tafi Abuja ta Ba'ali da shugaban kasa kamar suna mai da mu tsarin da ake cewa unitarism a Turanci, wato tsari irin wanda Ingila take kai. Dan kuma ku suna kokawa ne da cutar sami wato aljihun asusun gwamnati a bushe. Daman suka da su aka yi waɗannan gwamnatocin da suka yashe asusun gwamnati kuma ruga ya ce za su sanar a Abuja.
Masana dai sun bayyana yawan tafiye-tafiyen gwamnoni a matsayin rashin hikima da rashin sanin ma'anar federaliya da Najeriya ke yi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Madalla a gare da barakatul albarka. To kafin mu ci gaba ga Amina Alan Waka.
Da farin shayara ta mai waza na zama dan jarida. Uga farin shirya rawa ta mai waza na zama dan jarida. Uga farin shayara rawa ta mai waza zamo dan jarida.
Ka fara ya shayar rawa ta yi mai waza ya zamo dan jarida.
Inda wa'azi waɗansu suke horo na su ko ta hanyar kaseda. Bangaren mu ne ko na horon maza da rubutun jarida.
Ka fara ya shayar rawa ta yi mai waza ya zamo dan jarida.
Da kurkuku waɗansu suke horo su ko suke wada oda da bindiga waɗansu suke horo hani ko su wata hoda.
Ka fara ya shayar rawa ta yi mai waza ya zamo dan jarida.
Lafa ko kafi wa ka sagayi banda mu yan jarida. Ka taba mu sai mu bari duniya ta ji ka taba yan jarida.
Ka fara ya shayar rawa ta yi mai waza ya zamo dan jarida.
Ko shugaba ka zauto ko kuma malami ko kuma mai wada oda. Muna sani da tarihin kowa a je tanadi dan jarida.
Ka fara ya shayar rawa ta yi mai waza ya zamo dan jarida.
Sane da kafi na alƙalami ya fi gafi na hoda. Da na ga dama sai in rubuto article ko in zano agenda.
Ka fara ya shayar rawa ta yi mai waza ya zamo dan jarida.
Ku gafaran doki magauta kai tsaye ina rike al'amuda. A duniya abinda na so shi zanayi na zamo dan jarida.
Ka fara ya shayar rawa ta yi mai waza ya zamo dan jarida.
Guri in tauna ta kuwa kai tsaye mai aya sai ta kauda. Na cikin nishadi ga alfahari na zamo dan jarida.
Ka fara ya shayar rawa ta yi mai waza ya zamo dan jarida.
A yanzu ni fa ko ba mai ya ba amin in ka mun sai rejoin da. Idan na nemi mata in ka sake ka je ka jiyo a jarida.
Ka fara ya shayar rawa ta yi mai waza ya zamo dan jarida.
Idan na so a ji ka dan loto ka dan ko ina sai a sada. Idan na so in rusa wa alƙadari sai in harbo jarida.
Ka fara ya shayar rawa ta yi mai waza ya zamo dan jarida.
Na gani tsirarar kowa ni tukui banda dangi jarida. Na ganin saman kan kowa a siɗe balkwabo babu hoda.
Ka fara ya shayar rawa ta yi mai waza ya zamo dan jarida.
Kake jin kaho kokowa ko da doka da oda. Na da kallaman sauke mai rawani ko in dora jarida.
Ka fara ya shayar rawa ta yi mai waza ya zamo dan jarida.
Kuna sanin fa kowa fagen yaki da mu ne a
ke ɗan jarida mu raurayo bayanai mu yi muku tanadi dan karatun jarida
ka fara yin shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida
anan fa kaga mun zama to muku fitilu masu sabon sa'ada wani jikon mu zan fitilan shallin gari masu hasko jin murada
ka fara yin shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida
manufata aikin nan wayar da kai an ka samu jarida manufata aiki don awarware usukun dajin murada
ka fara yin shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida
manufata aikin nan a jira ai na so ƴan bada oda manufata aikin nan a jira ai na kasa don aida
ka fara yin shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida
ni sai na juya aikin nan kan ra'ayi na na shashafa hoda da naji ba ni kauna ko kora ai sai in sa al'amuda
ka fara yin shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida
ce kana tinka ho kai suna kana ba da oda kana ganin a yau kai ki sharafi sai ni mare joinda
ka fara yin shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida
na da masu dauko mun dukkan hoto da hoton jarida na tabi tabi ta da kulle da tanadi dan kawai nan jarida
ka fara yin shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida
na zo na daukar labari na ka sai fa ka bani lada da kakiya in juya ma alƙalami kaga aikin jarida
ka fara yin shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida
da lafiya ake dukkan al'amari a zaman shaya daga a yanzu gani zaune cikin ɗaki bukui bani aikin jarida
ka fara yin shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida
dorawa kaina duka ta zame mun jin murda yau ina cikin cutar farin jiki bani bayin jarida
ka fara yin shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida
da laifuka na batanci duka na yiwa jama'a sun kai shaida a yau ina cikin hali na tausayi mai bidar yin shahada
ka fara yin shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida
shir sanan nayo kasafi ba gida da kaida a yanzu babu halin neman gafara a jama'a duka su shaida
ka fara yin shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida
Allah ubangiji sarki mai gafara rahama mai sajida mai afuwa ga laifi ko ya kai sama zai mai madallada
ka fara yin shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida
idan ya zama laifin nan kuma shi kawa kai tuba a oda ubangiji cikin rahama ta sa zaya sa ka zama mai sa'ada
ka fara yin shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida
a yanzu ni ko laifi na duka shari ne da kazan babu shaida na taho ina neman ku da fatan
madalla a gaida Amina Alan Waka ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC agogon yanzu karfe 3 na dare da mintuna 19. Bari mu je jihar Niger, Najeriya, inda cece kucin siyasa ya balle tsakanin magoya bayan jam'iyyar da ke mulki APC da gwamnan jihar Abubakar Sani Bello. Ga ci gaban wannan labarin daga wakilin murya Amurka a birnin Mina, Mustapha Nasir Batsari.
A yanzu haka dai sauke shugabannin riko na kananan hukumomin jihar Niger da gwamnan jihar yayi tare da mai gurbin su da shugabannin ma'aikatan kananan hukumomin ya bar baya da kura. A makon jiya ne dai gwamna Abubakar Sani Bello ya sauke shugabannin rikon da ya gada daga tsohuwar gwamnatin PDP. To amma sai mai gurbin su da shugabannin ma'aikatan kananan hukumomin da ake kira DPM a takaice. To sai dai wasu daga cikin ƴaƴan jam'iyyarsa ta APC lamarin bai masu dadi ba, domin kuwa a cewar su sune ya kamata a baiwa rukun kananan hukumomin kafin lokacin zaben. Alhaji Aminu Bello kofar guga, tsohon shugaban rusasshiyar jam'iyyar CPC a yankin gabashin jihar Niger, wanda kuma jigo ne a jam'iyyar APC a jihar, ya ce gwamna Abubakar Sani Bello ya tafka kuskure.
To a gaskiya duk wanda ke dan siyasa ne wanda ya fara daga ƙasa da grassroots ya kai labun na siyasa ya ji wannan abin da gwamna yayi ya san ba daidai ba. Ita abin da ke a maganan na dake a tika rage nauyi ne ga shi gwamna abin da bai sani ba, because ko ba komai ko da mutum biyar Canada waɗannan at least kamun lokacin da za a zo zabe su za su tallata jam'iyyar ne, su za su tallata manifesto naka.
To amma ana shi gefan tsohon dan majalisar dokokin jihar Niger Honorable Ahmad Dogara na jam'iyyar ta APC ya ce sun gamsu da matakin gwamnan.
A state din ba kudi, ina yanzu da yasa ɗan ma'aikatan gwamnati DPN din da yasa ai ya ce daga nan zuwa wata uku za a election. Yan siyasan da kaga suna korafe-korafen nan ba su san ma abin da suke yi bane.
A wani taron manema labarai dai kakakin gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba ya ce sun baiwa shugabannin ma'aikatan kananan hukumomin ne saboda matsalar karancin kuɗi da suke fama da shi, kuma nan da watanni uku za su gudanar da zaɓe. Tuni dai dattawan jihar Niger suka fara baiwa 'yan siyasar haƙuri. Alhaji Lawali Shukura, shugaban kamfanin Shukura Bread, na ɗaya daga cikin dattawan.
Sai an yi haƙuri, abin ba na gaggawa ba ne. Muna fatan jama'a za su yi haƙuri kuma za su ba gwamnati haɗin kai, za su taimaka ma gwamnati tun daga ta jiha har zuwa ta tarayya da addu'o'i na alheri.
A ɗaya gefen kuma bayanan sirri da na samu na nuna cewa tuni jam'iyyar PDP ta yi maraba da wannan mataki na gwamnan, saboda zai bata damar ɗibar nata rabon a lokacin gudanar da zaben kananan hukumomin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasir Batsari, bar mu koma gefe mu sauri nasiha albarkacin watan azumi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sunana Abubakar Kiyari Muhammad, Deputy Director Academic Imam Malik Islamic Center, kuma limamin Juma'a na can Imam Malik Islamic Center. Alhamdulillah, Allah yayi bayanin cewa duk aikin da dan adam zai yi nashi ne, amma azumin nan tsakanina da shi ne ba wanda ya san yawan ladadakin da zan bashi. Saboda haka duk wanda yace ma idan mutun yayi azumi kaza za a bashi lada kaza, azumin nan na Ramadan ne ko na nafila ne, to in yace ya san adadin ladadakin da Allah zai bayar, to bai faɗi gaskiya ba, dan ba wanda ya san adadin ladan da Allah zai bayar mutum. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi, akwai wani babi a cikin aljanna, wata kofa kenan mashiga, ana ce mata babur rayyan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babi ne wanda Allah ya halice ta, kofa ce babba mai girma mai ni'ima, wato la yadkhuluha illa saimun, ba masu shiga aljanna ta wannan kofar sai masu yawaita yin azumi.
Madalla a gaida malam, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta wayar ho.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na murya Amurka. Ni ne Alhaji Uzairu mai tele da tudun wajen magarfi. To, gudawa mu san Buhari mulkin soja dai ba na farar hula bane. Mulkin farar hula daban na soja daban. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Yan uwana yan Najeriya musamman musulmi mu ci gaba da addu'a albarkacin wannan wata mai albarka watan Ramadana. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali amin. Kuma kada mu manta Allah baya canja al'amarin mutane sai fa sun canja da kawunansu. Don haka ya shugabannin Najeriya ku tabbatar da cewa sun yi adalci. Ya ku masu kuɗin Najeriya ku tabbata cewa kuna taimakawa kuma kuna da tausayi. Ya ku masu ilimin addini shekunan malamai malaman addini don Allah ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah ku daina raba kawunan musulmi don neman duniya. Ya ku talakawan Najeriya a ji tsoron Allah kuma a yi haƙuri domin shi talaka haƙuri shi ne komai. A huta lafiya.
Salamu alaikum biyoyi. Mai magana Kamala Baku Jihar Sabon Hayan Gari Abuja. Biyoyi dana ina so ku yi kama zarafi na game da gwamnatin jihar Jigawa da ke ja da taimaka ta jajirce game da yimma ƙananan yara yaɗe.
Assalamu alaikum biyoyi. Mai magana Bashir Kwamfuta daga nan Maiduguri Kano Gamman Kano State Najeriya. Ina so in ba da ra'ayina dangane da rijista da bankunan Najeriya suke wa al'umma. So magana ta gaskiya wannan rijista da suke ba a taɓa gaya wa mutane cewar su rufe gashi ana wata rijista domin in ba ita ba nan gaba za a kulle akawun ɗin mutum. Su dangane da wannan nake kira ga shugabannin bankuna na ƙasa da cewar wannan rijista a ci gaba da yin ta kada da zamto a ce an kulle ta sakamakon mutane da yawa za a ce sun rasa cire kuɗaɗensu.
To madalla kafin mu karkare shirin ga takaitaccen labaran duniya.
Wani bom da aka dasa a mota ya kashe wani babban mai gabatar da kara a kasar Masar a jiya Litinin a hanyar sa ta zuwa birnin Al-Qahira don yin aiki. Hisham Barakat shine jami'in gwamnati mafi girman matsayi da aka kashe a harin ta'addanci tun bayan hambarar da gwamnatin musulunci shekaru biyu da suka gabata. Barakat dai shine ya gabatar da karar rakin da suka kalubalanci ƴan kungiyar Muslim Brotherhood da masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama har da hambararren shugaban kasar Muhammad Morsi a shekarar 2013. Kasar Burundi ta yi zaben ƴan majalisa a jiya Litinin duk da kauracewa zaben da su ƴan jam'iyyar adawa suka yi da kuma kiraye-kirayen majalisar ɗinkin duniya da kungiyar kasashen Afirka game da yin tsaftataccen zabe. Mazauna birnin sun ce sun ji ƙarar harbe-harbe da kuma akalla fashewar gurneti guda ɗaya a cikin babban birnin kasar wato Bujumbura. Jami'an zabe sun ce an yi zabe lami lafiya sai dai manema labarai sun rawaito cewa akwai karancin masu kada ƙuri'a a rumfunan zaben. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya nuna damuwarsa matuƙa game da zaben na shugabannin nahiyar ta Afirka. Prime Minister kasar Girka Alexis Tsipras ya ce zai karbi sakamakon zaben raba gardamar da ƴan kasarsa za su yi da hannu bibbiyu in dai suka zabi maganar marawa shirin tsuke bakin aljihu da ake magana baya. Sai dai Tsipras ya ce ba gwamnatinsa ce za ta aiwatar da garan bawul din da masu bada bashin na Turai ke bukata daga Athens ba a matsayin musayar biliyoyin dalolin fansa ga bashin da ya mata katutu. Prime Minister ya bayyana haka ne a kafafen talabijin ko kafafen labarai ta kasar game da zanga-zangar da ƴan adawa da shirin tsuke bakin aljihun kasar suka yi.
Madalla a gaida baban Muhsin da Mus'ab. Jama'a, abinda muka tanada kenan baki daya a daidai wannan lokaci sai da rana idan Allah ya sa kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da Daniel Brown wanda ya hada sautin ba da umarni sai injiniyan mu Charles Hall. Ni Bello Galadanci. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sai jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.